da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan Mai Suwa,
Sani Usman Ahmad Kabara.
A yau Talata 6 ga watan Maris din shekarar 2018 zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba.
Haka yake, inda yau zamu yi magana akan shin menene ilimi ne kuma menene ilimi mai dorewa. Zuwa makaranta ayi karatu shine kawai ilimi dan ba mu sako daya muji.
So samun ilimi mai dorewa kawai dai kowanne jiha ta bi sahun jihar Kaduna ta tantance malaman da suka dace domin inganta ilimin ka huta lafiya.
To mun gode.
Sakonnin ku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram, sannan mu ba ku dama ta wayar mu a 01 wato a alama tarawa 1-202-2-055-555. Ku faɗa mana yadda kuke kallon yadda ya kamata mu sami ilimi mai dorewa don samun ci gaba.
So yanzu bari mu fara da sakonnin naku da kuka amsa tambayar da muka muku na cewa ilimi a je makaranta shine kawai ilimi. Idan haka ne ko ma ba hakan bane, to ta yaya kamata mu sami ilimi mai dorewa?
To sakon farko ya fito daga Yusuf Hassan Maiwa, yace ilimi mai dorewa zai gini ne da malamai na gar kawai.
Sai kuma Ishaq Muhammad Babalau yace samun ilimi mai dorewa kawai dai kowace jiha, wato shine wanda take fara mana so mun taba da shi cewa ta bi sahun jihar Kaduna na tantance malamanta da inganta harkar ilimi.
Sai Ashe Lawal na Gomar Ruwan Baure yace eh, to a zahirin gaskiya ilimi yana da hanyoyi da dama wanda ba ta hanyar zuwa makaranta kawai ake gane su ba. To amma mafi shaharar hanyar neman ilimi ita ce zuwa makaranta. Da fatar za mu tashi tsaye domin neman ilimin da zai amfane mu da duniyar mu da kuma lahirar mu ma baki daya.
Sai mai nasara mai reel Asad da yace tabbas yau da gobe za a iya samun ilimi mai dorewa idan har aka dage aka yi da gaske wurin neman sa da samun ingantattun kayan koyarwa. Da fatan gwamnatin mu za su karbi shawarwarin masana a harkar ilimi domin samun ingantaccen ilimi.
To sai Muhammad Ibrahim yace gaskiya ilimi na da hanyoyi da yawa, sai dai wasu a makaranta, wasu a yawon duniya, saboda shine garkuwar dan adam. Daga Anaku Muhammad Mai Shayi Boti karamar hukumar Difa.
To sai kuma Ahmed Bindugari yace yau da gobe samar da kwararrun malamai da inganta jin dadin malaman, wannan shine zai sa su samu kwanciyar hankalin da zasu ba yara ilimi mai dorewa babu ha'inci ko kuma tunanin bari in gama in tafi a taba.
To sai Aminu Adamu Malam Madori, Malam Madori yace salam yau da gobe ikon Allah. Hakika ilimi hanyoyin samun sana da yawa, ba wai sai an je makaranta bane kadai za a sami ilimi.
To sai kuma Habibu Adamu yace yau da gobe a gaskiya ilimi a rubuta a karanta ba shi kadai bane ilimi, ko sauraron kuma ilimi ne, kuma kana iya zama da mutane da kalamai masu dadi shi ma ilimi ne, amma dai ilimi na a rubuta da jagorantar jama'a shine ilimi. Allah ka hore mana abin da za mu yi, ba mu ba ƴaƴanmu menene menene
kudaden makaranta,
wato Hausa shi da yake nufi kenan abin, wato Allah ba mu abin da zamu biya aya kudaden makaranta, wannan addu'a ce mai kyau
gaskiya fa. To sai Ibrahim Iliya yace yau da gobe ni a nawa ganin an bar gini tun ranzani, dalili na anan shine babu yadda za a bar kananan hukumomi su kula da makarantun primary bayan su ma yan jika nayi ka ne.
To Abubakar Ahmed yace yau da gobe yadda ya kamata a samu ilimi mai dorewa shine kawai ta hanyar zuwa makaranta ta kuɗi ko ta gwamnati. Sako daga Abubakar Yakanji. To mun gode.
To Mustafa Muhammad kuma ya ce ilimi shine dukan abin da mutum zai koya daga farkon rayuwarsa har zuwa mutuwa. Dan haka rashin zuwa makaranta ba shine ke nuna mutum bai da ilimi ba.
Yau da gobe ta kiwa sa kenan. To sai Armami Abdullahi yace salam yau da gobe ni a gani na ba shiga aji ko iya rubutu da karatu ko kuma zuwa makaranta mai tsada a kasashen waje shine ilimi ba. Ilimi shine aiki da shi a zahirance. In ma ilimin addini ne ko na boko Allah ya sa mu yi amfani da ilimin da Allah ya ba mu ta hanya mai kyau amin
to sai Abu Sadiq Ibrahim Fagai yace yau da gobe kusan an samu gazawar gwamnati wajen bada ilimi ga al'umma abinda ya ƙara jawo babban illa a makarantun gwamnati yasa wasu suke bude private schools wato makarantun kuɗi kenan domin kar al'ummar ƙasar mu ta koma baya
to sai kuma Abu Ibrahim yace yau da gobe ina fatan muku fatan alheri ilimi mai dorewa yana samuwa ne ta hanyar sanin darajar ilimin shi kansa tare da kuma girman malaman da suke koya maka ta hanyar yi musu biyayya ina fatan samun ilimi mai dorewa sako daga Inuwa daga karamar hukumar Zaki jihar Bauchi wato hadin gwiwa suka kenan
to sai sakon Usman Iskiaku Bala yace yau da gobe ni dai ina yi muku fatan alkhairi masu gabatar da shirin a tashi lafiya sako daga Usman Iskiaku
to mun gode
eh to amma ya kamata ka dai bayyana ra'ayinka dai wannan lokacin
shine ai to sai kuma sako daga shafin mu na Instagram bari mu karanta ko guda daya ne zuwa biyu Bigi More ba yace ba wai aje makaranta kawai ne ilimi ba akwai hanyoyi da yawa na neman ilimi muna kira da babban murya ga mahukunta Najeriya da su koyar da ilimi ta hanyar harshen uwa misali Hausawa a koyar da su da Hausa da dai sauransu wato yaran da yafi yawa a wannan bangare a koyar da shi da wannan bangaren kenan sai kuma Musa Hadirin Asba da magaran yace yau da gobe sai Allah gaskiya zuwa makaranta ba shine ilimi ba nutsuwa da sanin ma me aka koya wa mutum a makaranta shine ilimi ana wa ganin Usman da Hafsat ku tashi lafiya
to mun gode
a cigaba da aiko mana da sakonni tokin kin deji wannan sakonni kowa ya fada ra'ayinsa kuma abin da suka nuna in kika kula sun nuna ilimin rayuwa kanshi shine babban ilimi
ba haka suka nuna kuma suna cewa ba makaranta ce ilimi
ba
da sauransu amma dai kuma kowace da in ka duba da zaka kowanne da nashi amfanin
haka to zamu aiki masu ruwa da tsaki akan harkar ilimi mu ji menene abin yake tafiya ne to yanzu bari mu je ga masu kiran mu a waya domin su tofa albarkacin bakin su sannan lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa 1 202 202 5655
to ai kamar ma yanzu mun samu kira daga kwara
Assalamu alaikum
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da muke magana
to kuna magana da Dallo Alhaji Garbadina Sokoto Najeriya mai blog da kayan wuta kala kala daga nan kwara
to barka da warhaka Bello Dinawa
eh barka ka dai to idan gaskiya abin da ya shahi samun ilimi mai inganci to babu abin da ya dace kawai a dauki kwararrun malamai da kuma kula da su idan aka dauki kwararrun malamai gaskiya za a samu ilimi mai inganci kuma ana kula da su kuma ana ba su haƙoƙinsu kawai da ya kamata su kuma suna kula da yaran nan amma rashin ɗaukar kwararrun malamai yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo barbarewa ilimi a wannan ƙasashe namu na Afirka
to mun gode sosai Bello Dinawa sai an jima yawwa to ga wani salamu alaikum wane ne daga kuma ina
Ashiru dan mutunci daga Obaja na Kogi State
to Ashiru dan mutunci Allah kara mana mutunci ya aiki
an wani lafiya ya ayyuka
lafiya lau wallahi to ya naka gudunmuwa
to gudunmuwa da dai kan ilimi ba wai a rubuta a karanta shi kadai ne ilimi ba yawan duniya mara shi ganin shi da iya zama da jama'a shi ma ilimi ne
to mun gode sosai kuwa to shi kenan mun gode sosai kin san dama Bahaushe yana cewa karka zama kifin rijiya
kuma ana cewa tafiya mabudi ilimi ba
yawa yawa to in ka kifi a rijiya kin ga ba inda sani amma na kogi fa
sosai
yayi nan yayi can sai dai amma lokaci fa tsana shigowa fa a na kogin to amma yanzu kamar yadda muka ce za mu ci gaba da ansa wayoyinku ne mu ji wace irin gudunmawa za ku ba mu game da cewa menene ya kamata mu yi domin samun ilimi kuma ingantacce kuma mai dorewa saboda dorewar ilimin shine yake ka ci gaba saboda in bai dore ba to zai samu katsewa kenan
to ina ga wani to wani kiran ya shigo ko
hello Hello? Salamu alaikum.
Hello?
Yawa.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Mun lafiya?
Lafiya. Hello. Waye akan layi?
Gidan Radio America ne?
Nan ne.
Shine.
Kwarai kuwa.
Ga ka da Usman Kabara ma kake magana.
Na'am.
Kana magana da Usman Kabara?
Eh, da Hafsa.
Usman Kabara, okay.
To barka dai.
Okay. To nagode kwarai.
To muna jin ka. Ba mu gudunmuwa.
Musa ne daga cikin iya.
To, wa sunan ka?
Musa Mamsa. Daga cikin iya.
To mun gode Musa Mamsa.
Kodayaushe ina neman in kama shirin da amma bani samu sai yau Allah ya
yi. Allah ya baka sa'a yau.
To sai kuma ka bada gudunmuwa tunda Allah ya sa ka shigo ba.
To Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri, Allah ya sa kuma ku gama lafiya.
To amma Musa Mamsa mun gode sosai.
Na gode kwarai Musa Mamsa daga Tudun Iya.
To mun gode Malam Musa. Yace Musa Mamsa daga Tudun Iya. To mun gode. To ga wani. Assalamu alaikum.
Wa
alaikum assalam.
Sunana Malam Danjuma daga Bidda jihar Niger.
Danjuma daga Bidda.
Eh.
To barka da warhaka Danjuma.
Samu ilimi da tace shine a samu malami kurare. Kuma yara ma idan suna zuwa makaranta idan malami ba su kula da su ba ai ba za a samu ilimi masu gigantacce ba. Kuma gwamnati ne yanzu kuma ba su kula da makarantar primary kamar yadda suke yi a da shi ne yasa ba samu
nan ne tushe ba primary sai tushe
yanzu kamar yadda mutane Liberia suka nemi gudunmuwa daga Nigeria cewa ba su da kwararren ilimi wanda ya zama abun tunani da kowane shugabanni a dinga kula da makarantu don a bada ingantacce ilimi
to shikenan mun gode
yara su bada dadi ga malami kagan za su sami ilimi mai ingantacce
to mun gode sosai malam Naneja sai to bari mu je wani ne yanzu akan line
assalamu alaikum
hello
to
ina ga babu kowa tukunna to ya kamata sai mu ce ko zamu dan
koda muna cikin lamba ita ce alama tarawa 1 2 2 2 6 5 5
haka to za a iya muka dauki la 1 ko 2 to karshe zamu koma ga wayanda muka gayyato domin mu ji shin yaya ilimi yake ne kuma ya ake a samu ingantacce to assalamu alaikum Inage yawa assalamu alaikum dr.
Yawa alaikum salam
barka da warhaka dr. Ahmed Adamu
yawa barka ku dai
ya ayyuka ya kwana biyu
zan da shigowa
dr. Alhamdulillah masha yawa kallon ku dai
yawa to dr. muna magana akan ilimi na san kuma fagenku ne dan da kai kanka mai koyarwa da harkan nan ne ta ilimi sannan kuma shin ilimin nan da muke magana ya ake a samu ne wai wanda yake dorarre tunda koda akwai ilimi ingantacce ana samun ilimi mai inganci kware kuwa amma dorewar sa menene ilimin ne da dorewar shi
yawa shi dama ilimi yana shirye da mutane ne su fuskanci abinda duniya ko kuma zamani yake tafe da shi kullun duniya da zamani yana samar da abubuwa na dama da kuma na kalubale so ya za a yi shi ilimi ya dinga tasiri ya dinga nuna ko kuma ya dinga canzawa da canzawar buƙatuwar zamani da abin da ake so ilimi ya koyar a zamanin da ya wuce ya sha bamban da irin abin da ake so shi zamu ko kuma ilimi ya shiryar a wannan zamani akwai damammakin da da a wancan zamanin babu a wannan zamanin zaga akwai shi ko kuma wasu matsaloli ko kuma wasu dabaru na zamani wanda dole ne shi ma ilimin shi ya rinka sauyawa kamar yadda zamani yake sauyawa so idan ana so a samu dorewa na ilimi dole ilimi shi ma ya rinka canzawa kamar hawainiya idan al'umma ta canza matsalolin al'umma suka bullo sabbi matsaloli suka bullo ila magani matsalolin da an yi maganin su ko kuma da wasu damammaki amma su damammaki sun zo na zamani shi ma ya canza ya rinka shigar da mutane akan wannan turbar canjin da zamani ya zo da shi kada mutum ya je makaranta ya fito kuma cikin duniya ko kuma cikin al'umma ya zama kamar bako gashi an shirye da shi domin ya warware matsaloli
amma kuma sai matsaloli su dabaiwa shi
da damammaki bai amfani da su ba su kaga shi dama shi ne to ake yi ya shirye da mutane su kaga idan ana so a samu dorewar ilimi dukkan wannan abin da ake koyarwa a cikin makarantu sai a rinka canza shi wanda a turance muke cewa curriculum kullu rana kamar da wuce shekara ko ko bayan in shekaru ka wata a ringa cancanzawa kuma kada a ringa tuna ma dalibai ilimi yawan abubuwan da bai amfani musamman malaja a makarantu suke gaba da secondary zaka ga cewa mutum yana makarantar koyon CE ne diploma ta hada mishi courses kamar guda 19 ko kuma 16 ya za ya samu kwarewa sai ga mutum ya je makaranta amma ya fito yaga ba wani tasiri
amai yuyu kenan an tara mai yuyu maimakon ɗaya kwakwara
yawa a ranta samun ɗaya kwakwara kuma in dai ana so a samu dorewar ilimi sai an maida hankali kan shi ilimin ba wai zuwa makaranta ba mafi yawanci mu abin da ke rigawa muna irga gangan jiki da ke mu zuwa makaranta ko kuma da ke aji sai a ce ana karatu ko kuma akwai ilimi ba wai shi ne ake so a duba ba shin ba wai zuwa makarantar ba ana koyon darasin ana ilimin shin wani tasiri ilimin yake wurin ci gaba za ka cewa makarantu jama'a jama'a ta shekara 10 shekara 20 amma ba ta kirkiro da sabon ilimi ba ko wata basira
kullun tuntuni na iyaye da kakanni shine
to makarantu dama an yi su ne domin su nazari kirkiro da sabon salo kuma shi dama abin da ake so shi dama tasirin shi din kuma in ana so a samu tasiri a kan ilimi dorare kamar yadda na ji wasu suna kira a waya dole ne bayan an cire shi duk da wani abin da ake koyawa mutane a shi da
jadawali
dole sai kuma an samu kwararren malaman kwararrun malaman da za su iya koyar da wannan abin saboda shi idan malami bai kware ba ya koya ma dalibi ya girma ya zama ko malami to ya za a yi shi dalibin da bai samu horo ne cewa har ya koya ma wasu
su zama kwararru
ana ta zagaya wuri dai ne to shi an samu malami mai inganci shi ka dawo muka ba da shawara cewa a kikiro wata makaranta ta musamman kamar yadda da ake ita ana cewa ta teachers college ita wato ina ga zuma muna da su
makarantar horon malamai
su ne yayi kasa
suna ya zama
yanzu malamai horo na musamman su da ma domin su zama malamai ne kawai kuma dama shi malami bayan ka bashi horo kuma dole sai ka bashi abin nan albashi mai tsoka yake yawanci mutanen mu da suke da kwarewa da suke da fasaha kan wurin koyarwan sai ka ga suna gudun koyarwa. Idan a sa a samu dorewa ilimi mai dorewa dole sai an haɓaka shi albashin malami
musamman
ma firamare da sakandare.
Kamar yanzu za ka ga kamar yanzu a nan yanzu haka zancen nan da kake na inganta albashi yanzu haka akwai wata jiha gaba ɗaya a nan da take nan West Virginia gaba ɗaya malaman suna zanga-zangar cewa suna neman gyaran albashi da allowance ɗinsu ɗalibai sama da 200,000 yanzu haka suna gida wurin kwana 9 kenan ba su zuwa makaranta sai malamai na yajin aiki saboda inganta musu kuma kaga ana ta tattaunawa da su to ƙarshe suna iya cin nasara ko kuma sarasa to yanda dai ta yi amma to in ba inganta ba to mu kuma malamai a can kaga albashin su sai a hankali
to bayan kuma inganta doctor ya magana kuma kamar koyarwa zaka baka ganin amfani da harshen kamar yanzu yaran mutum
akwai mishi
ka gane baya taimakawa wajen ƙara yaɗa ilimin saboda zaka ga wani sa'in wasu
yare ya musu wahala kamar
yanzu wasu su matsalar su kawai yaran ne amma akai musu da yaran su zaka ga sun fahimta ya kuke kallon wannan abu
kinsa idan malami yana da kwarewa yana da horo da kwarewa na koyarwa shi za ka cewa inda za a yi kawo wata basira ko da gwadawa ne ko da abin da nake cewa demonstration ko kuma aiwatarwa practical
na zahiri
ko da yaya yaron ba za ka ga ya koyo wata dabara da zai iya tabbatar cewa ɗalibin ya fahimta
a aikace
kuma amma ban kore amfani da yare ba saboda shi ne hanya ita da sako idan kana ta turanci yaro shi gobe ya turanci ba da ka ke ba za a iya fahimta
musamman
ma a primary da secondary a dinga koyar da yara da yaran da suke fahimta sannan ya kamata su abubuwan da ake koyarwa din a fassara su da yaran yadda za mutane su fahimta fassara ta mai inganci sai
saboda su gane
idan su gane kisa yare yana da muhimmanci
to kafin mu je
na samu kwarewa na malaman
kafin mu sake wayoyo ka bari ko da minti 2-3 ne akwai wata wadda take tsokaci akan al'amuran matasa a shafukan sada zumunci irin na internet din nan muna son anan ta sanya ya ake karatu misali anan tunda ta anan sai mu ji ya karatu yake anan me ake ba mu muhimmanci kwarewa da dorewar me ake ba muhimmanci bari mu danji daga bakin ta sai mu dawo wurin ka ko minti 3 bari mu bata mu je assalamu alaikum Salamu alaikum.
Alaikum salam.
Ina wuni?
Kwana zan ce ko ina yini?
Ai fakan mun kan gamu a ina kwana sun ga su can a ina yini. To ina gajiya ya ayyuka?
Alhamdulillah ina ku ayyuka.
Lafiya to da wa muke magana?
Kuna magana da Maryam.
To Maryam daga ina?
Maryam daga birnin Washington DC.
Haka to Maryam wannan yawanci ko in ce mukan gano yawan tsokacin ki a shafukan sada zumunta irin su Instagram, Facebook da sauransu haka akan al'amuran matasa. A matsayin wacce kika sanya ya karatun kasan nan yake, shin me aka dinga koya muku, me aka fara muhimmanci lokacin da kuke karatu da kuka taso anan?
Abubuwan da suke bawa da muhimmanci sosai a hanyar karatu anan shine abin da suke cewa, kamar abin da muke faɗa a Hausance, zamantakewa, wato social
zamantakewa.
Iya zamantakewa, yadda yaro zai iya zamantakewa da mutum bayan ya fita daga makaranta. Saboda makaranta kamar mun kaga a addinance ana cewa makarantar farko uwa ce. Ai uwa ba zama take tana koya maka ABCD ba, ko A ba ta da. Abinda take tana koya maka zaman rayuwa ne. To that's what the abinda makaranta kenan take nufi, yadda zaka koya mutum zaman rayuwa.
To ba wace ba dogon turancin ba.
Da yake ya karanci harkar injiniya a makaranta, amma ba wannan ne maganar ba. Abinda suke so ka gane is cewa idan an saka ka a gaban a team of CEO ko company, ta yaya za ka fito ka fahimtar da su abinda ka rubuta a takarda,
ko kuma kwarewarka.
Yawwa, ta yaya za ka yi haka?
To kina ga wannan abin da aka yi muku yanzu da kike aiki, tunda an girma ana aiki, ya kika kalli abin, ya muke amfani wannan sosai?
Ina ganin cewa ya mana amfani sosai. Akwai abu ɗaya da na gane, sannan idan aka je magana jami'a kenan. A jami'a sau da yawa duk ba wai zama ake ba a gaban Allah a koya maka abu, za a dinga baka project ne.
Ayyuka.
Yawwa, a dinga baka ayyuka sai ka zo gaban duk yara, su abokanan makaranta taka da malamin, ka zo kai bayani ga abin da kai. Haka ake.
Ba dai ai karta rubutu ana ta fama ba.
Yawwa, to kuma idan ka fito yanzu wajen aiki, kamar yanzu na zauna kenan, na fito daga mutum kenan. Idan na je na zauna da mutane sun kai 20. You know, kamar ni a wannan fannin da nake aiki, sau da yawa ni kadai ce mace, kuma ni kadai ce yarinya. Amma dukkan su turawa, ka kalli kanka a gaban turawa tsofaffi wajen guda 20. Amma idan za ka iya zama ka faɗi ra'ayoyinka, ko me aikin yake ciki, ko kuma me kake nema daga gurinsu, regardless of shekarunsu, kaga mintacewar ga abin da nake so a kawo min kan teburina. Da wannan muna samun matsala daga gurinmu, da wuya za ka samu wani ɗan Najeriya ba Bahaushe ba kaɗai wanda yake da irin wannan da zai fito with clear speech.
Dan sai ka yi ma sai kila shi tsohon ya ce ka rena shi.
Sosai ma.
Saboda kila kai kuma baka san inda za ka yi ba.
Ɗan ƙarama a aji. Da ba na iya magana. Idan aka kira sunana ma ba na iya tashi. Saboda kunya da menene ko da yaushe, kamar an saka ka ne a box haka. So haka koyarwar mu take a Najeriya. An saka ka a box.
Ba a barin kai yaɗa tunaninka, kai bayyana kanka.
Yawwa. To wannan ne ya kamata ne mu bayyana kanmu, mu san cewa wai ba kawai a kan ku koya mana yadda za ka adin ɗin ɗaya da biyu shine uku ba.
Wato na fahimce ki, idan aka bar yaro ya faɗi kanshi ko kuma ya iya bayyana kansa, to shine zai ba da damar duk ilimin da yake da shi a amfani shi kenan, saboda zai bayyana wa duniya.
Yawwa, saboda shine kuma zai amfane shi. Saboda ko kasuwa ka je. In ka je kasuwa aka ce maka wannan naira 50 ne, ka ɗauki naira 100 ka bayar. Wasu sai sun zauna suna ta tunanin to naira 100 ne, that's 100. To in na kwashi kaza haka. Amma idan aka riga aka barka ka koyi ilimi da nature, abin da yake around you, abin da yake surrounding ɗinka. Wasu abubuwan da suke koyarwar yaran, watakila ma yaro
ba zai taɓa gani ba ko ya zo kanshi.
Yawwa, to me amfanin shi kuwa?
To amma ya kuma ilimi anan za ki ga yana koya wa yaro kamar zurfin tunani sosai. Me yake kawo hakan kamar yawa wanda ake cewa critical thinking, kin gane? Yawanci yawa za ki ga a nan gurin na kamar yara sun fi zurfin tunani sosai.
Kaji yaron kana ta zakulo da sai karasa ina ya samu magana.
Yawa, to shi wannan ya yake faruwa?
Saboda ita ce wannan dota ake cewa tambayar da kuke cewa yaya aka haife ka.
Tambayar kwakwa.
Yawwa, to yanzu idan ka ce wa yaro, to menene a hannuna? Sai yaro ya ce, oh, that's pink. Me yasa ka ce pink ne? saboda to idan pink ne a wani color a wani color family take
eh wata rukunin color take haka suke ko ka ce za a yi kaza ka ce ba za a yi ba ce to dan me ba za a yi ba
yawa
yana neman kai ba shi dalili me yasa
to irin wannan tambayar ba wai tambayar kwakwa bane kawai
ita ce kawai dan ya sa mutun ya zama
yake sa yaro yake yi
tunani ya
idan kana cewa me yasa kai ka cika tambaya sai ka dauka suna kanana ku fara rufe musu
bakin
tunanin
ai ni ma ko ina nan da tambayo a gida wallahi guda daya tambayo amma haka nan nan hakura tunda haka kuke a ƙasa to gaskiya zan ce nan zan yi sallama da ke Hajiya Maryam mun gode kwarai da kike samu lokaci kuma lokaci da fatan zaki dinga a cikin wannan lokacin naki da babu da yawa zaki dinga dan san mana muna dan tattaunawa da ke saboda mutasa su dinga karuwa sannan kin yi kokari da kika rike Hausar ki tsaf
Nagode.
To mun gode sosai.
To nagode sai anjima.
Madallah. To yanzu kan sai mu koma wurin shi Dr. Ahmed Adamu. Dr. Ahmed barka da yin kun dawo.
Yawa, baka ku dawo.
To ka ji yar tattauna da muka yi da ita Maryam a nan Washington. To ya kamata sai ka rufe mana shirin koda minti 2 zuwa 3 ne mu ji. Menene sakonka daga cikin abin da ka cira da naka da nata? Hada musu matasan ka gaya musu.
To a gurgujere in ana so dai a samu ilimi mai dorewa ko mai inganci dole ne sai an sa kuɗi a harkar ilimi a daina jin tashi sa kuɗi ko kuma ba a kasafin kuɗi kan harkar ilimi to shi harkar ilimi shi ne shi ke sanadiyyar assasa sauran sassa na tattalin arziki ba ki daya kuma ya kamata a assasa makarantu masu yawa ba kamar jiya ina hanya daga Abuja nan dawo Katsina na ga wasu yara a hanya ɗan ƙanana suna shan rana wasu na neman wani ya ɗauke su rage masa hanya da tambaye su wai daga ina daga makaranta suke nake musu daga makarantar zuwa garin su ya kai kilomita 5 ya yi duk garin su ba makaranta da kage kina wannan yaran daga baya har za su gaji ilimi masu daina zuwa kuma wannan a garin nasu zaga za su tashi sun girma ba ilimin su shigo ila birni kuma su zama matsala a cikin al'umma su dole ne irin waɗannan wuraren da ba makarantun a cikin duk birane ma a kai musu irin wannan abubuwa sannan kuma shi talaka kada a sa mishi ilimi yayi tsada gwanda a ce gwamnati ta talauce da a ce mutane su talaucin
ilimi
to shi talaucin ilimi shi ne gagari ma gwamnati yanzu wani kashe shakun da ake aka dira shi ilimi za ka dole ake kamawa ko kidnapping ne ko armed robbers ne za su ce ma ba su da ilimin Muhammadiyya ba su da ilimi na boko
kun
dai harkar ilimi ne kuma irin kudaden da ake kashewa ake kai yaran kasashe wai kasashen waje domin karatuka wa'annan
kudaden da a gida
ta akasa makarantu da suke da inganci a Najeriya to ya kamata a kawo wani tsari na wucin gadi misali na shekara 5 a daina tura mutane kasashen waje kan wasu courses wanda ba na dole bane ba a takaita kudin a zo yanzu ka kan misali karatun da nayi a kasar Ingila shekara 3 da nayi PhD kawai miliyan 30 aka kashe
miliyan 30 na naira
to kaga kin kaga a department din mu hudu ne to kaga
miliyan na wurin 120 kenan
wannan aka kashe miliyan 120 a kan department din mu na economy
ba karamin kudi bane ba karamin ci gaba bane
a kawo computer a kawo internet a kawo malamai masu kwarewa ni kuma ilimi mai irin wancan nagartar da muka yi ko ba mu kadai ba har wasu ma su zo su da kai kira mu ce ta ba makarantun kasashen waje kuɗi kuma mu da mu muna buƙatar inganci amma kuma ba
haka to mun gode sosai
akwai wani tsari na karshe da na ba da shawara shine
eh to a guje
yanzu kaga ana cewa ana buƙatar malamai masu inganci su kuma sun yi karanci yanzu kayar malami
to yanzu abinda za a yi dakta ka bi mu bashi mako mai zuwa mu dasa daga inda muka tsaya da kai maganar in malamai da suke karanci din nan mun gode sosai mako mai zuwa za mu dasa da kai in Allah ya so ya yarda wadalla a wannan dole mu dasa mako mai zuwa yanzu kan dole mu sallama a madadin sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da injiniyan na yau sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC nake cewa mu zama lafiya
Yeah.